Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin manhansi. Cikin shirin za ku ji cewa siyasar ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da daukar sabon salo a kasar. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku, daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauro kuke turo mana, kuke ajiye mana ta na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin soke dokar nan da ke baiwa yara da aka haife su a nan Amurka ƴancin zama ƴan ƙasa da baƙin haure da ba su da izinin zama ƙasar. Trump ya mayar da hankali akan batun baƙin haure a matsayin babban saƙonsa na yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen ranar 6 ga watan Nuwamba. Yayin wata hira da ya yi da Axios mai gabatar da shirye-shirye a talabijin HBO ta wato na satelayi wanda za a watsa a ranar 4 ga watan Nuwamba, Trump ya ce masu bashi shawarwari a kan dokoki sun ce masa zai iya canza dokar na zama wato ɗan ƙasa ta hanyar haifuwa a cikin Amurka. Ya ce wannan lamari dai wani abin shirme ne. Mu kaɗai ne ƙasa a duniya da mutum ke iya shigowa ya haifi yaronsa kuma ya samu cikakken ƴancin zama ɗan ƙasa da duk wani amfani da ake samu wanda aka kafa har tsawon shekaru 85. Ya ce wannan bai dace ba kuma ya kamata a kawo ƙarshensa. Har yau shugaban na Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun kai ziyara a wurin ibadar Yahudawa a Pittsburgh, inda wani ɗan bindiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige yayin da suke ibadarsu. Trump ya gaisa da babban limamin wurin yin ibadar Jeffrey Meyer da jakadar Isra'ila a nan Amurka Rom Dema. Trump da Melania sun aza dutse a kan kusurwowi na tambarin Isra'ila na taurarin annabi Dawud, wanda za a faɗi wato Stars of David a turance ke nan a wurin ibadar. Aza dutse a kan kabari ko wani wurin tarihi tsohuwar al'ada ce ta Yahudawa. Tarin jama'a masu ƙalubalantar ziyarar da Trump ya kai sun yi maci a kusa da wurin ibadar. Galibin su suna ihu cewa ku juya jikin ku, juya bayan ku, da zumar kada su ga ayarin baburan shugaban kasa wanda za su shige. Shugaban kasar da yake kan hanyarsa zuwa asibiti domin ganin 'yan sanda guda 2 wanda suka ji rauni a lokacin harbin. Sai dai masu zanga-zanga da wasu 'yan siyasa da ma shugabannin Yahudawa sun so a ce shugaban ya yi Allah wadai da masu fifita farin fata akan kowane jinsi maimakon ziyarar da ya kai a Pittsburgh. An kashe akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara. An fitar da waɗannan alƙaluma ne a cikin wani rahoto da wata ƙungiya mai kula da ayyukan ma'aikatan ceto mai suna Humanitarian Outcomes, ƙungiyar da ke tattara bayanan tsaro akan ma'aikatan agajin. Ƙungiyar ta ce yin garkuwa da ma'aikatan agaji da ƙungiyoyi 'yan ta'adda ke yi yana ƙara ta'azzara. A Najeriya a cikin wannan lokacin ƙungiyar Boko Haram ta kashe wasu ma'aikatan agaji guda 2 da suka sace su. A Demokaradiyyar Jamhuriyar Kongo kuma fararen hula ne suka yi ta jifan ma'aikatan kiwon lafiya na Ebola da duwatsu wuni guda bayan da 'yan tawaye suka harbe suka kashe ma'aikatan lafiya da wani sojan Kongo. Ƙungiyar ta ce an kashe ma'aikata da suka kai 139 a shekarar 2017, wasu 102 suka ji rauni kana aka yi garkuwa da wasu 72. Ta ƙara da cewa galibin hare-hare da aka kai akan ma'aikatan ba da taimakon sun faru ne a ƙasashen Sudan ta Kudu da Siriya da Afghanistan da kuma jamhuriyar tsakiyar Afirka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ar Harvard da ke nan Amurka za ta karrama Malala Yousafzai wacce ta samu lambar yabo ta Nobel Prize saboda rawan gani da ta taka a wurin karfafa karatun ƴaƴa mata. Makarantar Kennedy ta Jami'ar Harvard ta ce wato Yousafzai za ta karɓi kyautar shekarar 2018 ta Glensman a wurin wani bukin da aka shirya yi ranar 6 ga watan Disamba. Yousafzai da ita ce matashiyar da ta fara samun lambar yabo ta Nobel Prize a shekarar 2014 a lokacin da aka yaba wa ayyukanta na taimakawa karatun ƙananan yara a duniya. A matsayinta na matashiya a Pakistan ta kubuta daga wani hari da ƙungiyar Taliban ta kai. Daga bisani ta kafa gidauniyar Malala mai zaman kanta domin taimakawa aikinta. Jami'ai na Jami'ar Harvard sun ce labarin ta ya karfafa gwiwan yara maza da mata wanda suke koyi da ita. Yanzu tana da shekaru 20 Yousafzai. Tana karatu ne a Jami'ar Oxford da ke kasar Ingila. Kyautar Graceman da za a bata yana dauke ne da dalar Amurka 125,000 saboda ayyukan da ta yi na inganta rayuwar jama'a a faɗin duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya yayin da 'yan siyasa da jam'iyyu suke daura damarar fafatawa a babban zaben kasar da zai gudana a watan Fabrairun fadi, masu ruwa da tsakiya fagen siyasar kasar na ci gaba da fashin baki dangane da yadda aƙidar tsarin Ubangida a harkokin siyasar kasar. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto.
Siyasar Ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo a ƙasar. Yadda jam'iyyun APC da PDP suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokoki da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka biyo baya ya ƙara haska mummunan tasirin siyasar Ubangida a Najeriya. Zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Lagos a jam'iyyar APC da na jihar Kano a jam'iyyar PDP na daga cikin ɗimbin misalan yadda jam'iyyun biyu suka yi zaɓukan su na cikin gida a bana.
Idan shi Ubangida ya yi ƙarfa-ƙarfa ya zaɓi mutumin da ransa yake so, za a yi samun matsala ta wannan fuska ɗin. Ya kamata a dawo daga kan wannan tsarin. In dai ana son a samu mutane masu nagarta, a bari 'yan jam'iyya su yi amfani da basirarsu su zaɓi mutumin da suke ganin in an tura shi zai yi aikin da ake buƙata. To amma su ma 'yan jam'iyya ɗin su ma delegates ɗin alal misali ya kamata su buɗe tunaninsu. Su kara wa kansu ilimi su fahimci cewa idan an ce ga wannan kujera ta kaza ce, irin siffofi ne ake bukata a ce wakilin da aka zaba yana da su dangane da aikin da ake bukata. To idan suna da wannan fahimtar kuma aka bar su suka yi amfani da wannan damar su fitar da mutumin da suke ganin an zaɓe shi zai iya, to kaga za a samu ci gaba wajen fannin demokradiya ta cikin gida a jam'iyyu.
Dr. Ahmad Salik kenan tsohon dan majalisar tarayya. Dama dai wasu daga cikin 'yan Najeriya na cewa siyasar Ubangida na daga cikin manyan dalilan da ke hana 'yan majalisar dokoki ta ƙasa taɓuka abin kirki a zauren majalisar. To amma Honorable Nasir Garba Danti da ke zaman tsohon wakili a majalisar wakilai wanda kuma yanzu haka ke muradin komawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na cewa
damar da Allah ya ba mu a lokacin nan muka wakilci al'umma, shi yasa mu ake demokradiyyar a yanzu. Allah ya kaddare ya ba mu dama muka tsaya da tazarcen da wani shugaba ya so yayi, wanda watakila a tsarin da aka dauko da yanzu har yanzu waɗancan gwamnonin da suke gwamnoni su ne gwamnoni a yanzu, waɗanda suke shugabancin ƙasa in dai suna da rai da har yanzu su ne. Allah ya taimaka mana muka taka burki aka ci gaba. Tafiya ta yi tafiya, ana cewa ba a demokradiyya har inda aka zo 'yan Najeriya suke ganin cewar da PDP a lokacin nan da take mulki duk masifin ƙasar nan ita ta kawo har muka zo muka yi abin da ake kira maja. Ashe matsala ba a jam'iyya yake ba, saboda sai na zo na ga cewar kusan duk abin da muke zargin jam'iyyar PDP ta yi, sai muka zo muka ga cewar a jam'iyyar APC an yi makamancin su ko wanda fi shi.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa Farfesa Kamil Sanifage daga Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu hanyoyin bi domin fitar da Najeriya daga matsalar siyasar Ubangida.
Dole a koma kowa ya karbi ka'idar da tsarin demokradiyya. A tsarin demokradiyya shine jama'a suke da iko, wanda jama'a suke so shi za a ba su kusna ɗaya kenan. Sannan na biyu ita kanta jam'iyya da manyan jam'iyya sai sun yi kokari sun gina abin da ake cewa da'ar cikin jam'iyya, wato jam'iyya tafi ƙarfin duk wani ɗanta. Na uku siyasa a bisa aƙida. To idan duk aka samu wannan abubuwan uku za a ga ƙarshen siyasar Ubangida a Najeriya.
Farfesa Kamilu Sani Fage kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To yanzu kuma har yanzu na tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3:12 na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa Bako Ziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma, bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Duk da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na tura sojoji da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara, har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wani dan jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati Bala Muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta Zamfara. Haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan filayi da shi Bala Muhammad din, dan kwamitin tsaro na jihar Zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar Abdulaziz Yari, wato Sanu gwamna, zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara take dauka ko kuma ta dauka kan wannan batu. Suna Nasir Fili Hashin Gumel.
Gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar Zamfara, halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah, saboda al'umma suna cikin tashin hankali, suna cikin ainihin wato kusan ya mutsi, kowa ka ganshi a firgice yake, baya iya bacci da idan sarufe, in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare, in kuma dare ya yi sai in ya ga gari ya waye. Kusan abun ya zama tashin hankali, abun da yake faruwa ma ba za ka iya kamanta shi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba, kamar irin su wato jihar Plateau, jihar Nasarawa da jihar ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe. Namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abun sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar yada labarai, sai kaga kafin ai reporting abu kwaya daya daga jihar Zamfara to sai kusan 20 ko 50 sun faru kafin ai rahoton kwaya daya amma da wani abu kwaya daya faru a Nuguri sai kaga duk duniya ta taru ainafin an yi cha akan abun amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kudin fansa miliyan 10 miliyan 5 miliyan 20 kafin a sako mutum daya kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa amma ba abun da wani zai iya wannan abun akwai abun mamaki a cikin sa
mun bala ba mu asalin labarin domin kullun daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro kusan har ma da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara ya ake yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba
wallahi harkar tsaro da kai a jihar Zamfara abun tambaya ne shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke ina kuma ake kai su tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane sukan tafi za ka ga mashin 50 ko mashin 100 da goyon mutane uku uku kuma kowannen su dauke da AK-47 haka za su zo su kewaye kauye ko gari kamar tashin hankali su bude masa wuta duk wanda suka samu za su kashe wanda suka samu wadan za su kama wayansu su tafi da su su ce sai an ba su kudin fansa sannan wadanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a ainafin yan ta'addan nan a cikin jeji wallahi abun ba zai komakin ka ba za ka so ya fada hannu irin wayannan mutane ba saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan kuma inda ainafin dabobin mutanen nan suke in dare ma za ka gansu ma akwai wuta da suke kunnawa sun yi kam suna da generator suna da komai kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan to ya za a ce ainafin duk jami'an tsaron nan sun ka sai dai su zagaye amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke kuma akwai mutanen mu yan sakai wannan suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke ai a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainafin rayukan mu ba rayuka bane amma da rayukan mutanen mu ka ainafin rayukan kiyashi
kana nufin mutum zai iya hango waɗannan yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyen su
wallahi ina gaya maka in ka shiga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali wannan ainafin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainafin da ake ga sabon birni a ƙaramar hukuma ainafin birnin magaji wallahi nake ga maka abin da suke ga mana cewa waɗannan yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu basarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su dauke su kai su jeji su yi masa duka su yi masa hukuncin da ya dace su dora masa kuɗi wani zo mun za a samu ƙauya dora wa ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan 5 idan ba ku kawo miliyan 5 ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ya bada miliyan 5 irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainafin wa ba ka ji irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainafin tsari na security nan gaba ɗaya shin me yake faruwa
malam bala kwanan nan kodai ke wani lokacin kakan zauna a Abuja wani lokacin kakan zauna a can gida kauran nan moda faɗa mana idan ka je gida kai ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen
to kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abun da ya rage kadan dan sakan shigo har cikin kananan hukumomi ma ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita muna da ƴan motocin hawa haka zamu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusan ma zama tashin hankali a gurin mu to amma ina so ka sani cewa koda cikin ainafin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainafin a tudun wada a cikin garin Gusau wannan yan ta'adda suka shiga cikin karfe 1 na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta cikin wajiki gefe daya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka dauki matarsa da zane kwaya ɗaya a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka dauki wani suka hada suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har kananan komi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallar nan rana biyu a jere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali. Akwai sakataren ainihin ita karamar hukumar ta shinkafa local government wanda ake ga Honorable Isa Chado ya dawo daga aiki da rana, ya taso daga aiki suka tare shi an shinkafa din suka dauke shi. Ina tsammani ni Hanabaro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba, yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu karamar hukuma. Saboda haka irin wannan tashin hankali ba ina za mu sa kanmu.
Mam Bala Muhammad, kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kaman shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa?
Ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani tsohon yayi, saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan ɗaya. Amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su, mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din. Akwai mutanen da kwana-kwana na a wani ɗan kasuwa da aka kama a nan Kuriya, kamar yadda nake ji labari, sai da aka bada miliyan 20 aka karɓo shi, miliyan 10 miliyan 5 wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum ɗaya. Waɗansu ƙauyuka za su sai da gonakinsu, in suna da gidaje za su sayar, wani zuban ma har sai an haɗa da 'yan uwa an yi karo-karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake buƙata a fanso mutum. To wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake faruwa kullum ne wannan. In ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen. Mas especially ni a area da na fito a Northern Zone, a zone ɗin ƙauren namu da local government, a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji, muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani.
Wato abinda nake so na gano, domin a Arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta, a sace ƴan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza, dazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matarsa.
Babu shakka kamar yadda na ga maka wannan labari haka yake,
kuma ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko ko sun sace ta za su mai da ita matar su?
Wato ita wannan mata sun sace ta ne akan sai an ba su kuɗin fansa, don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa. To amma abun bai tsaya nan ba, don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su. Akwai guraren ma da zai abinda zai ta maka da hankali, akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran matan kawai za su iba su tafi da su. Akwai guraren ma da kaiman da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana ɗaurin aure, su ce a ɗaura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita. Wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labari irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a jihar Zamfara. Saboda haka ya kamata a ce a kalle mu, a kalli jihar Zamfara, a kalli hainin da ainihin al'umma suke ciki. Wannan abun duk inda mutum zai maka bayaninsa wallahi ya fice inda kake tsammani.
To Allah ya kyauta, idan Allah kai mu mako mai zuwa za mu kawo ƙarshen tattaunawar ta Bala Muhammad, daga bisani kuma za mu ji daga bakin muƙarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma ɗan kwamitin tsaron jihar Sanu Gwamna kan matakan da gwamnatin take ɗauka. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Sarfi Hashin Gumul ke cewa muka sance lafiya.
Madalla yanzu kuma ga Awul Garba da shirin jaridan ƙasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridan namu ne da jaridan Misantiyar da ta rawaito mana cewar shugaban cocin Katolika na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Monseigneur Kilida ya nuna rashin jin daɗinsa kan lashe zaben shugaban ƙasar da shugaba biyayyi wanda aka gudanar na ranar 7 ga watan Oktoba 2018 ɗin nan. Ya ce yana buƙatar hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru da su yi ƙoƙari na sabunta sabon wani zaɓe a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan da mai tayo da ita kuma ta labata mana cewar shugaba biya ya miƙa godiyarsa ga al'umman da suka goya masa baya na bashi wani sabon wa'adi na shekaru 7 masu zuwa. Sai kuma jaridan Le Voix de Saint da ita kuma cewa ta yi shugabannin ƙungiyar nahiyar Afirka ta tsakiya CEMAC a dunƙule sun yi watsi da buƙatar ƙasar Faransa da kuma bankin bada lamuni na duniya FMI wanda suke buƙatan karya darajar sifar na nahiyar Afirka ta tsakiya suka ce ba za su yarda da hakan ba. Sai jaridar The Guardian ita kuma ta tsegunta mana cewar magoya bayan babban dan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto sun yi taho mu gama da jami'an tsaro a birnin cinikayyar ƙasar Douala domin suna nuna fushinsu ga kotun tsarin mulki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka bayyana cewar shugaba Biyene ya lashe zaben da aka gudanar na 7 ga watan Oktoba. Sai kuma jaridan The Media da ita kuma cewa ta yi sama da masu bore guda 50 ne yanzu haka aka tafke su a yayin da suke nuna adawarsu ga lashe zaben shugaban
kasar da Mr. Biye yayi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru yanzu dai suna hannun jami'an tsaro ana kakaba musu ukuba sai jaridar The Post and ita kuma tace a garin Muncin dake gundumar Baminda gidaje guda 30 ne jami'an tsaro suka tarwatsa kana fararen hula guda 20 ne suka sheka barzahu a yayin da mahara da jama'an tsaro suke budewa junan su wuta a can bangaren jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi gwamnatin kasar ta yi musu alƙawarin tona rijiyoyin burtsatse guda 3000 a fadin jihar a shekara 2019 na badi sai jaridar The Economy anda ita kuma ta hango mana cewar yan kasar Jamhuriyar Kamaru ga kiyasi mutane sama da miliyan 2.3 ne suke fama da bala'in yunwa a fadin kasar baki daya jaridan Le Message kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi shugaba biya yana shirye-shirye na sake wani sabon rantsuwa da zai yi na waɗansu wa'adin shekaru 7 masu zuwa bayan ya kwashe shekaru 36 yana mulkan kasar ta Jamhuriyar Kamaru zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Politique ta fallasa mana cewar Maurice Kamto babban dan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ya ce bai zai yadda ya bada kai buri hau ba a yayin da ake kokarin ratsar da shugaba biya wanda aka bayyana shi akan cewa shine lashe zaben 7 ga watan Oktoba 2018 din da ya gabata Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana bisan na'urar mu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zaidu Bala Kowa sabuwar gayen kai gaban kungiyar muryar talaka na kasa. Allah ya sa wannan jami'a ta sojoji da shugaban kasar Najeriya ya bude a jihar Maiduguri to Allah ubangiji ya sa ta zama sanadiyar kawo tsaro a fadin Najeriya. Sojoji a fadin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama da kungiyar kwadago ta Najeriya cewa don Allah ana sara ana duba bakin gatari irin yawan kiraye-kiraye na yajin aiki a yanzu mu muna gani tamkar jan adawa ne kawai suke ba su kudi domin jawa gwamnatin nan zagon kasa mu ma'aikata kungiyar kwadago ba ku mana adalci yau sama da shekara uku ko kusan shekara hudu ba a biyan albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya kuma kun kasa yin komai kun kasa tilasta wa gwamnoni su biya wannan albashi.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana abun didi bunza bunza local government jihar Kebbi Najeriya ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya hakikanin gaskiya abin da ya shahi ƙarin kuɗin ma'aikata ya kamata gwamnatin Najeriya ta diba yau ina mun kai to a didi gwamnatocin da sun ka gabata baya. Gwamnatin ɗan Musa ya ado ya kamata da na Muhammadu Buhari ya koyi da ta an ƙara ma sojoji albashi an ƙara ma 'yan sanda albashi an ƙara ma NYC albashi sannan aka to aka yi ministry su don ganin da dadda ana ware albashi ana zuwa mata babu wani abu da an ka ce yau gashi gwamnatin Musa ya ado ƙarin kuɗin man yato babu shi wutar lantarki ƙarin kuɗi babu shi da sauran wasu abubuwa tsadar abinci babu shi.
Toma da abin da ya sauka kenan da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin soke dokar da ke ba yaran da aka haifa a nan Amurka yancin zama ƴan ƙasa da ba bakin haure da ba su da izinin zaman ƙasar. Trump ya mayar da hankali ne akan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin zaɓen ranar 6 ga watan Nuwamba. Har yau dai shugaban Amurka da uwar gidansa Trump Melania sun kai ziyara a wurin ibada na Yahudawa a Pittsburgh inda wani dan bandiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige yayin da suke ibadansu. Trump ya gaisa da babban limami na nauri ibadan Jeffrey Myers da kuma jakadan Isra'ila da ke nan Amurka Rob Dermer.
To madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku dosu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirdi ta gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Darren Smith
ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.